to Alhaji zamu so mu ji suna da alaka ku da marigayi.
To assalamu alaikum, ni sunana Alhaji Ilyas Abubakar Gano, shi wannan marigayi kuma dana ne.
To a takeici da ka samu labarin.
Yadda na samu labari lokacin da abin ya faru bana gari. Na tafi daurin aure a garin yayina da suka haife ni. Ina daga can aka buga min waya ce yanzu yaron waje na an kai shi asibiti. Nace me ya faru, aka ce inda yazo. Na sake tambaya suka dai kamar koyi ba su a gan. Daga karshe dai na fahimci akwai wani abu da ya faru. Shikenan daga baya sai aka ce ai sai ya je kallon kilisa ne, kuma wani tsautsayi zo ya same shi an kawo shi amma ya rasu. Shine a lokacin sai na jiyo na dawo gida da ni da iya da waɗanda muka tafi ɗaura auren.
Kamar me aka yi amfani da shi wajen halaka shi?
Abinda muke zato tunda alamun gurin ne da ya nuna tunda a daidai ƙawan zuciya ne. Karfe ne irin wani abu da suke ce masa ɗan buda. In kuma ba ɗan buda ba to ko kuma ƙaho. To shi aka kafa mar a daidai gurin.
Akwai abin da aka kwace a hannunsa?
Eh, akwai wato lokacin dai abin da nake ganin dai ba za mu iya gaya ku da ɗan wani abu ko a jikinsa na kuɗi ban sani ba. Tunda amma da hulunansa da takalmansa dai da akwai waya. To wayar kuma daga baya akwai lokacin da aka kawo shi a kowai yaran da suka gani ba an gari gasa a yayyage sai suka ga da wayar a ciki. To wannan sai aka ɗauko wayar kuma aka kawo mana ita gida.
Yaya za ka bayyana lokacin da yana raye?
Eh, to lokacin da yake raye yaro ne mai haƙuri kuma mutumin kirki. Domin na farko dai babu ya faɗa da mutane irin faɗa ko wani abu, domin mutum ne irin mara yawan maganganu. Kuma mutum ne mai taimako, domin mutum ne wanda yake da inda abu yana hannunsa. To kusan duk wani mutumin da zai zo nemi wani abu na taimako zai masa.
Wani mataki ya kamata a ɗauka game da masu yin kilisa ko kuma sababa ta take haifar da irin wani al'amari?
To abin da nake gani tunda shawara aka nema. Na farko dai ita kilisa ɗin nan a halin da ake ciki yanzu ta zama kamar annoba. Domin kusan duk da aka yi ta, ko dai a kashe wani, ko aiwa wasu raunuka a keta musu haddi, ko kuma mutane su zo wuce abin hawansu ko abin ko a daidaita sahu ko mota a nuna maka wukaƙe da makamai miyagu a ce ka ɗebo duk abin da yake aljihunka da kuɗin da ATM ɗinka da wayoyinka haka za ka bayar. In ko kake ba wato kai ma ka san halin da za ka shiga.
Ina mafita.
To mafita shi ne haƙƙin kiyaye lafiyar mutane da mutuncinsu da zaman lafiyarsu. To yana wayan hukuma. Da farko dai dama komai ga Allah yake. Ita kuma hukuma gaskiya ce. Kuma an tanade ta ne dama don ta kare mutuncin mutane da haƙoƙinsu da mutuncinsu. Wannan shi ne abin na farko wadda yake kan haƙƙin ita hukuma. Abu na biyu kuma dole ne a ɗauki mataki mai tsauri tun kafin abin ya fi ƙarfin kowa. Domin irin wannan abubuwan sun faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba iyaka. Kuma duk inda aka yi wannan kilisar sai an yi rigima. Domin sun mai da shi su ba ta gari sun shigo ciki. A tsakaninsu suke rabe-raben goro a tuwo gurin. In an zo daga ƙarshe sai a fake da wannan a kama tsare-tsare da faɗa da doke-doke a inda mutane masu mutunci wanda in sun zo za su wuce za su yi ta gudu da takwansu da matan aure da manyan mutane da dattijai da yara ƙanana waɗanda su suke zuwa kallon waɗanda su wasu ma ba su mallaki hankalin kansu ba.
Yanzu me kake buƙata daga mahukunta game da wannan al'amari?
To abin da muke buƙata daga mahukunta, muna kira ga mai martaba sarki da kuma mai girma gwamna da kuma ita majalisa. Lallai ne a ɗauki mataki akan wannan kilisa. In ko ba a ɗauka ba to zuwa gaba zai tadda kowa, abu ne da zai fi ƙarfin kowa. Kuma daga na ake daɗa ƙinƙisar waɗannan irin mutanen da yanzu suka addabi jama'a. Domin duk mutumin da zai ɗauka makami ya kashe wani baya tararraji ko baya tunani, to ba abin da ba zai aikata ba. Tunda mafi yawansu ba haka kawai suke zuwa suke abin da ba zai sun yi mai. Ya kamata hukuma ta dage ta yi maganin abin kafin ya fi ƙarfin kowa.
Su kuma iyaye ba?
Su kuma iyaye su hana 'ya'yansu shiga duk wani wurare da basu dace ba kuma su rika bibiya duk inda danka yake zuwa ka san ina yake zuwa duk wani abokin danka ka san waye sannan kuma idan ka ganye da abin da yafi karfin isamu lalle ne kai bincike kai bibiya sannan kaga kuma ina yake zuwa ina yake zama yaushe yake da karka zamanto ko yaushe ka kama gidanka ka kulle bayan yaro sai wani wasu yaran sai ka dace sun kon 4 5 7 ba a gansu ba amma iyayen ba sa bibiya to mu ina ganin duk mai yin wannan to bai san kansa ba ya kamata a dage a kula sannan a hada da addu'a ita ce makamin mu'mini